To, ta da fatar ku wani lafiya kamar da muke a Washington DC muna tarbon ku ga shirin sashen Hausa murya Amurka ne kan mita 16-21 da kuma 25. A can jihohin Niger ana jin mu a tashar mu ta VOA Africa dake Yamai kan mita 200.5 zangon FM ko kuma gidajen radio masu zaman kansu irin su amfani da Faraa da Sarauniya da Nomad da Dalo da kuma Niya a birnin Kwani yayin da masu computer ko shi suke so sa ya kama mu a voahausa.com da sashenhausa.com. To jama'a barkanku da wannan lokaci Ali Mustafa Sokoto ta da Nazir muke tarbon ku ga shirinmu na wannan lokaci bari shi Nazir din share mana fage da kanin labarai.
Bayan tonin silin da ya bayyana na cewa akwai yiwuwar shugaban kasa Trump ya buƙaci tsohon daraktan hukumar FBI James Comey da ya ajiye binciken da ake yi wa tsohon mai bada shawara kan harkokin tsaron kasa Michael Flynn. Wani jigon dan jam'iyyar Republican mai jagoranci ya buƙaci a bada bayanin rubutaccen bayani na Comey da abin da ya faru. Shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya ce shugaba Trump bai bada bayanin sirri ga ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov ba. Jami'an tsaro guda biyar da kuma wani masanin haƙo ma'adanai sun mutu a yayin da suke kokarin warware wani bom a kasar Somalia.
To a gaishe ka Nazar, to bayan kun gama labaran baki daya zamu ji ina aka kwana ne game da kwamitin binciken nan da aka kafa kwanan baya kan sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Lawal Babashir da aka kafa.
Mu iya gaskiyan mun san dai Babacir mutum ne mai aqida na gaskiya, da Babacir azzalimi ne, da shugaban kasa Muhammadu Buhari ba zai sa shi a jiki ba.
To sannan zamu ji dalilan da suka sa gwamnatin jihar Lagos ta cire jami'an hanyoyi wato VIO daga hanyoyi, daga nan kuma
mawuyacin halin da kudin naira ke ciki wata matsala ce da bata tsaya a Najeriya kawai ba, domin ƴan kasuwar da ke kai kawo tsakanin Najeriya da kasashe masu amfani da kudin sefa sun koka game da koma bayan da wannan al'amari ya haddasa wa sha'anin kasuwanci.
A hakikanin yanzu baka san iyaka wanda ya samu kariya ba ta wannan matsalar.
To ko bayan wannan cikin wannan rahoton na sirri zamu ji dalilin da yasa naira take yawan faduwa amma sefa tana nan daram ba ta girgizawa, kuma sannan muna da ra'ayoyin ku, muna kuma da shirin himma duka bayan labaran duniya.
Masauraro assalamu alaikum. Bayan tonan silin da ya bayyana na cewar akwai yiwuwar shugaban kasa Trump ya buƙaci tsohon daraktan hukumar FBI James Comey da ya ajiye binciken da ake yi wa tsohon mai bada shawara kan harkokin tsaron kasa Michael Flynn, wani jigon dan jam'iyyar Republican mai jagorancin wani kwamitin majalisar dokoki ya buƙaci hukumar FBI da ta bada rubutaccen bayanin Comey da abin da ya faru cikin wannan makon. A wasiƙar da ya rubuta mai rikon kujerar daraktan hukumar FBI Andrew McCabe, shugaban kwamitin sanya idanu akan ayyukan gwamnati na majalisar wakilan tarayya Jason Chaffetz dan jam'iyyar Republican ya buƙaci duk wani abu da ya shafi takaitaccen bayanin sauti da aka ɗauka ko kuma wani sako da ya shiga tsakanin Comey da shugaban ƙasa da a bayyana shiga kwamitin kafin ranar 24 ga watan Mayu. Jaridar New York Times ita ta fara fallasa wannan labari a daren Talata, inda ta bada rahoton Comey ya rubuta cikakken bayanin tattaunawarsa da shugaban ƙasa bayan Flynn ya sauka daga kan muƙaminsa a watan Fabrairu da ya gabata. Labarin na jaridar Times ya ce rubutun na ɗaya daga cikin shaidu na takarda da Comey ya bari domin nuna cewar buƙatar ta shugaban ƙasa ba a bisa ƙa'ida aka yi ta ba.
To ta wani ɓangaren kuma shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce shugaba Trump bai ba da bayanai asiri ga ministan harkokin wajen Rasha ɗin ba, wato Sergey Lavrov, a lokacin da suka gana a satin da ya gabata a nan Washington. Hakuma shugaban na Rasha ya ce yana ma da cikakken rubutun tattaunawa da zai iya nunawa a matsayin shaida. Putin da yana wannan magana ne a yau Laraba lokacin da suke tare da Prime Minister ƙasar Italiya Paolo Gentiloni. Putin ya ce Lavrov bai faɗa mishi sirrin da suka yayata ba ko kuma ake ta yayatawa ba, kuma zai farin cikin ba da bayanin tattaunawa da shi Lavrov ɗin da Trump a rubuce. Trump da ya ta kare kansa a wannan satin bayan da kafafun yaɗa labarai suka ba da rahoton cewa ya ba da bayanan sirri na tsaro ga shi Lavrov ɗin da kuma jakadan Rasha Sergey Kishida. Shugaban Amurka ɗin da muƙarabansa sun musanta Trump ya ba da bayanin da zai iya saka hanyar da ake samun bayanan tsaron cikin haɗari. Kuma mai ba da shawara akan harkokin tsaro na Amurka HR McMaster ya kira tattaunawar Trump da jakadun diplomasiyyar Rasha ɗin cewa cikakkiya ce kuma daidai take.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Jami'an tsaro guda biyar da kuma wani masanin haƙo ma'adanai sun mutu a yayin da suke ƙoƙarin warware wani bom da aka ɓoye cikin wata mota a yau Laraba a babban birnin Somalia. Mai magana da yawun 'yan sanda Muhammad Yusuf Omar ya ce an ajiye motar ne a kusa da ofishin 'yan sanda a unguwar Wadajir da ke Mogadishu. Madali ya faɗa wa sashin Hausa na Somalia, sashin BOA na Somalia, jami'an tsaro sun zargi direban motar inda suka tsare shi, suka kuma yi kokarin cire bomb din amma ya tashi. Ya ƙara da cewa da alamar bomb din an tada shi ne daga na'ura daga nesa. Har zuwa yanzu dai babu wanda ya dauki alhakin kai harin, amma ana zargin irin wannan ayyukan kungiyar Al-Shabab ce ke aiwatar da su.
Wata kungiyar ɗan tsageru dauke da manyan makamai gami da ƴan kunar bakin wake kuma sun auka wata tashar yaɗa labarai ta ƙasar Afghanistan a can gabacin ƙasar, inda suka kashe mutane biyu da kuma rautana wasu sun kai kamar 20 a cewar jami'an ƙasar. Jami'an suka ce nan take dakarun tsaron Afghanistan dai suka kewaye ma'aikatar, inda kuma suka kashe maharan a fafata da suka yi domin kawo ƙarshen wannan mamayen. Jami'ai ko kuma jami'ai da kuma wanda abin ya faru a kan idanunsu sun ga manema labarai cewa harin na yau Laraba da aka kai a Jalalabad, babban birnin yankin Nangarhar, ya faru ne daga lokacin da ƴan kudan bakin waken suka tada kansu domin bawa raguwar maharan damar kutsa a cikin ginin gidan rediyon da kuma talabijin na ita Afghanistan. Har zuwa yanzu dai babu wanda ya dauki alhakin kai wannan farmaki.
Kungiyar 'yan kutsen na'ura mai kwakwalwa da suka bayyana da sirrin matakan leƙen asiri na ma'aikatar tsaron ƙasa na Amurka, wanda aka yi amfani da shi satin da ya gabata a wajen kai harin kutsen na'ura mai kwakwalwa da ake kira da ransomware, sun ce suna da wasu sirrikan da suka shirya fara saidawa ta hanyar biyan kuɗi a wata mai zuwa. Kungiyar da aka fi sani da suna Shadow Brokers ta ba da bayani a yanar gizo a jiya Talata, inda ta ce sabuwar hanyar jibge bayanan zai iya shiga cikin shirin manhajar Microsoft Windows 10 ko kuma kan manhajar shafin yanar gizo da wayoyin hannu, haka kuma da mahaɗar bayanai ta ƙasashen Rasha da Chinese da kuma shirin nukiliya da makami mai linzami na Iran da Koriya ta Arewa. Kungiyar ta Shadow Brokers ba su samu da nasarar sayar da shirin manhajar da suka ce sun sata daga NASA a bara ba.
To kun ji labaran duniya ne daga sashen wasan murya Amurka a Washington DC. To yanzu kuma sai mu kawo muku rahotannin mu, kuma za mu soma ne da binciken da wakilin mu na Abuja Nasir Adamul Hikayi kan matsayar kwamitin da aka kafa domin yin binciki tsohon ko kuma ce dakataccen sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya.
Binciken da na gudanar ya nuna tuni kwamitin bincike na mutum uku da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa don gano gaskiyar zargin zarmiya da ake wa sakataren gwamnati Babacir David Lawal da shugaban hukumar tara bayanan sirri Mr. Oke ya kammala aiki bayan karewar wa'adin yin hakan a mako biyu. Batun mika rahoton ne ya zo daidai da lokacin da shugaba Buhari ke shirin koma London don ci gaba da duba lafiyarsa. Kwamitin da yake karkashin mataimakin shugaban kasa Farfesa Yemi Osinbajo a zahiri zai jira umarnin shugaban kasa ko dawowarsa ya amshi aiki daga muƙaddashin nasa, wanda hakan a doka na nuna muƙaddashin ba zai bayyana matakin gwamnatin ba don shi ne shugaban kwamitin da ya bincika lamarin, da ministan shari'a Abubakar Malami da kuma mai ba da shawara kan tsaro manja janar Babagana Mangono mai ritaya. Ga abin da ministan shari'a ke cewa,
mataimakin shugaban ƙasa shi ne shugaban wannan kwamiti, saboda haka a cikin wannan yanayi ba zai yi a riga malam masallaci ba ta huskar in ce wani abu bisa la'akari da cewa haƙƙin mataimakin shugaban ƙasa ne ya yi ma shugaban ƙasa bayani akan me ake ciki, ina aka kwana, ina za a tashi, saboda haka baya cikin abubuwa waɗanda muka tattauna dangane da abin da ya danganci wannan mu'amala.
Haka nan kakakin shugaban Garba Shehu ya bada tabbacin adalci kan sakamakon binciken.
Wannan kwamiti na mataimakin shugaban ƙasa zai shiga cikin magana, yayin nasa rahoto. In majalisa su ma sun kammala nasa sun kawo, shugaban ƙasa zai duba kuma zai tabbatar da an kare duk abin da ya shafi ƙasa da bin doka da ƙa'ida.
Kamar yadda muka bada labari a baya, Sanata Shehu Sani na kwamitin 'yan gudun hijira na majalisar dattawa ya karanta rahoto da ya samu sakatare Babacir da laifi da kiran sauke shi daga mukaminsa.
Ba a bi tsarin doka na ba da kwangila ba, don mafi yawancin kamfanonin da aka ba kwangila da yawansu an kirkiro su ne saboda a ci kuɗin, a sace kuɗin, a kuma yi wannan aikin ta'asa da mutum.
Jami'in kwamitin na Arewa maso gabas Umar Gulani ya musanta rahoton majalisar.
Ba cewa kuma kadai ina so a fahimta, ba cewa ne kadai shine aikin ba. Ka duba borehole da aka yi a wannan hectares na da aka gyara, ka duba injin da ban ruwa da aka bayar, ka duba kulekulen da aka yi, ka duba wannan gate na gagiya construction ne sosai aka yi, kamar gada ne aka yi wanda za a bude ana rufewa.
Magoya bayan Babacir musamman ma daga Adamawa irin AA Lawal Wuba na fatar shugaba Buhari ya gwale masu kiran kwabe Babacir din.
Mu iya gaskiyarmu mun san dai Babacir mutum ne mai aƙida na gaskiya, kuma shi mai girma shugaban ƙasa Buhari ya kamata mutanen Arewa su fahimta da Babacir azalimi ne, da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba zai sa shi a jiki ba, domin mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yana tare da shi tun zamanin PTF, ba su rabu ba har ya sake zuwa Allah ya ba shugabancin ƙasa ya dauko shi kuma ya sake sa shi a jikinsa. To da azalimi ne ba zai dauke shi ba.
Shin matakin zai faru gabanin dawowa ko bayan dawowar shugaba Buhari daga London? Dakatarwar kade ta rage caccakar da gwamnatin Kesha na tafiya sannu-sannu kwana nesa. Nasira da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kage sheka Nasiru, bari mu je Lagos mu ji dalilan gwamnan wannan jiha da ya bayar domin abubuwan da suka karfafa mishi cewa ya ga ya kamata ya je ma'aikatan kula da ababen hawa na kan hanyoyi, wato VIOs.
We also advise the Federal Road Safety Court to stay on the fringes, highways, and not on the main streets of Lagos anymore.
Yace daga yau muna umartar jami'an kula da motoci na BIO da su tashi daga hanyoyinmu har abada. Haka kuma muna shawartar jami'an hukumar hana hatsara ta kasa, wato road safety, da su ma su gudanar da ayyukan su a manyan tituna na gwamnatin tarayya. Gwamnan jihar Lagos Akinwumi Ambo dake nan yake bayyana matakin gwamnatin jihar ta Lagos na dakatar da ayyukan jami'an hukumar BIO masu kula da motoci, wanda tun ba yau ba direbobi da sauran masu amfani da hanyoyi ke zargin su da hana ruwa gudu wajen haddasa hatsara maimakon hana hatsaran aukuwa, tare kuma da zargin su da cin hanci da rashuwa inda suke karban kuɗaɗe a hannun direbobi. Wannan mataki dai da gwamnati na jihar Lagos ya dauka ya farantawa da yawa daga cikin masu amfani da titunan birnin Lagos, wanda suka dora alhakin cunkoson motoci da ake samu akan hanyoyi akan irin waɗannan jami'ai. Ga dai abinda wasu direbobi mazauna birnin Lagos sun ke cewa.
So I've never missed them because they've been causing nuisance on the way, on the roads. There's nothing positive about them in as much as I'm concerned.
Ni dai wajena ina ganin matakin da aka dauka akan su ya dace, ba wani abu suke haddasawa akan titunan mu ba, illa kawai cunkoso da kuma tsaiko na motoci. Ya kamata dama a hana su.
Something they do that disrupts appointments at times when they cause long traffic on the road. When they stop vehicles, it creates a lot of log jam.
Shi ko wannan malami ya ce yake ba wani aiki da suke a titunan Lagos illa haddasa dogayen layukan motoci da gosulo, abinda ke kawo tsaiko ga harkoki na yau da kullum. Jihar Lagos dai ba ita ce kadai jihar farko da ta fara ba da umarnin dakatar da ayyukan jami'an hukumar BIO ba. A can baya ma dai gwamnatin jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya ta dauki irin wannan mataki na dakatar da ayyukan BIO, abinda kuma ake danganta shi da rashin iya aiki da kuma karban nagoro a hannun direbobi. Baban Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida daga Lagos, nan fa safiya ce karfe 11:14 na safi a Washington DC. Waikam, me yasa darajar takardar kuɗin Najeriya wato naira take yawan faduwa da tashi ne, amma na makautanta kuɗaɗen sifa na Niger kullun suna nan dara?
Mawuyacin halin da kuɗin naira ke ciki wata matsala ce da bata tsaya a Najeriya kawai ba, domin ƴan kasuwar da ke kai kawo tsakanin Najeriya da ƙasashe masu amfani da kuɗin sefa sun koka game da koma bayan da wannan al'amari ya haddasa wa sha'anin kasuwanci. Idrisa Jafar Sokoto, wani ɗan kasuwa da ke gudanar da harkokin sa tsakanin waɗannan ƙasashe biyu, ya yi min ƙarin bayani.
Abin nan da muke sai lokacin da canjin sefa yana 800, yanzu canjin sefa yana 630, kuma har yanzu kayan suna nan yadda muka saba sayansu. Kenan mu wanga abin yana wahalshe mu, saboda hakikanin yanzu baka san iyakar wanda ya samu kariya ba ta wannan matsalar. Canji na 800 ka sai kaya, yanzu canji ya dawo 630, kuma kayan bai rage ba.
Shi ma Alhaji Alasan, wani dan kasuwa wanda ke harkokin sa tsakanin Niger da sauran kasashe, na cewa
duk abin da yazo ya tabe naira to ya tabe harkar kasuwancin, saboda ɗan abin ya kai kamari to sai kaga tsakanin Najeriya da Niger, to sai dai Najeriya ta shigo da nata kaya idan naira ta yi mugunya faduwa. Kenan yau in naira tana da daraja, sefa tana da ita ma nata ta daraja, to za ka ga akwai hudda tsakanin ƙasa da ƙasa, kowa na iya hudda da wani,
Wannan ba shi bane karon farko da hukumomi a Najeriya ke daukar matakin karya darajar kudin kasar da nufin bunƙasa tattalin arziki, yayin da SEFA ke ci gaba da rike darajarta bayan da kasar Faransa ta karya darajar waɗannan kuɗaɗe a shekarar 1994. Dr. Soli Abdullahi masanin tattalin arziki ne.
Tsakanin Ero da SEFA wato wata dangantaka ce ta dindindin wadda ba ta sauyawa. Shi yasa kake ganin munan wurin bayiwa mu samu irin wannan mishkila ta hawa ko sauka kudaden mu.
Hada kai tsakanin kasashen Afirka domin fitar da kudade na bai daya tare da daukar matakan kafa masana'antu a baki dayan nafiyar na daga cikin abubuwan da masana ke kallon za su tilasta wa kasashen duniya mutunta kudaden wannan yanki a kasuwannin duniya.
Shi kudi in aka dauke su abu ne mai muhimmanci saboda yana ba ku inci na tahiyar da siyasa tattalin arzikin ku. To amma kuma tahiyar da siyasa tattalin arzikin ku cile sai kun dauki asamu takai na cewa kuna da masana'antu iri-iri wanda za ku sarrafa kayayyaki saboda wannan kayayyakin darajar kudin ku cile sai in an zo a sayi wani abu ranku. In ba ku da komai wanda za a sayi ranku. Yo duk irin yanzu za ku yin kudin ku aikin banza ne. Za ka ganin sun zama kamar takardar burodi.
Zancen nan da ake da dama daga cikin ƴaƴan kasashen da ke amfani da kudin SEFA galibin su ƴan takarda sun kaddamar da shirin fadakar da jama'a cewa lokacin a yi watsi da kudaden SEFA ya zo. Saboda yadda ake alakanta su da wata igiyar da ke ci gaba da dabaibaye kasashen da Faransa ta yi wa mulkin mallaka. Sai dai fa wasu na ganin wannan guri ba zai cika ba muddin shugabannin waɗannan ƙasashe ba su cire tsoron Faransa daga zuciyarsu ba. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Yanzu ba wata harka sai kana da kuɗi, saboda ba ka sawa sai kana da kuɗi, kuma ba ka hanawa sai kana da kuɗi.
Tuwa gaishe ka Malam Sulusun da kokari. Yau a shirinmu na dare Murtala Farukun sai yana zai mana shimfiɗa da rahoton da ya aiko mana na ra'ayoyin Zamfarawa kan zargin da ake wa gwamnan su a kan mandahana. Sannan bayan mun ji rahoton sai mu nemi jin ra'ayoyin ku kan irin waɗannan rahotannin da ke tusguwa daga duniyar gizo.
Labarin ya bazu ne a shafin wasu kafafen yaɗa labarai musamman jaridar yanar gizo ta Sahara Reporters, wacce a shafinta ta wallafa zargin cewa gwamnan na jihar Zamfara Abdulaziz Yare Abubakar ya karkata akalar kuɗaɗe naira miliyan 500 na Paris Club da aka baiwa jihar domin biyan wani bashi da ya ciyo daga asusun dandalin gwamnoni.
Duk mutumin da ke da hankali ba zai yarda da wannan magana ba.
To za mu so mu ji ku abin da za ku ce kan wannan idan muka bude layukanmu na dare a yau, musamman muna son mu ji ra'ayinku kan yadda kuke ba da sahihanci ga irin rahotannin da ake samu daga kafofi irin su Sahara Reporters. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Amma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da muke tattaunawa da abokin aikin nan namu da ke zaune a ƙasar Faransa dan asalin jamhuriyar Nijar wato Abba Sadiq. A cikin shirin da ya gabata Abba zai amsa mana tambaya ce akan samuwar makarantun Islamiya wanda kuma wannan shine shiri na ƙarshe. Abba muna jin ka.
In ka zama bako a ƙasa sai ka nemi sai ka nemi tsari. In baka tarar tsarin ba to yanzu a yanda muke yi kaman kowanne masallaci suna iya koya ma yara addini.
Kaman akwai masallatai
kuma banda masallatai haka akwai inda ake sallah kaman wani tsohon kamfani haka inda ya bari sai a doki ai sallah, kaman wani babban abu inda ya bari sai a doki ai sallah. Kun ba kan to irin wannan abubuwan nan ana iya samun kamar wanda suke horan yara saboda su koyi addini. To kaman in suka kare lakon zuwa lokacin hutu kaman Saturday da Sunday sai su tafi makarantu saboda su koyi addini. In ba haka ba addini sai ya kubce, in ba ya hankali ba wannan abin da rura ne ga uwaye, addini sai ya kubce ma yara. Ka san da yake nan yara ba pro ne lokacin suke ga addini ba, in baka kula ba mutum ma'aikaci bai kula ba sai yaronka addini ya kubce mai. Saboda haka ne sai a tafi kaman masallaci haka a koya ma yara karatu, kuma nan a hore su da addini, kuma in suka zo gida ma sai a hore su da addini. Kuma banda wannan akwai mutane kaman wanda suke da ɗan abu hannunsu sai su ɗauki mushe musamman wanda zai zo gida nan in kana da yaro ɗaya ko biyu ya koya ma ɗanka addini kuma ka biya shi abinda aikin da ya yi tunda aiki ne wannan na musamman.
To wani batu kuma shine shin ya mu'amala take tsakanin baƙi da su masu masaukin baƙi?
Da dai komai za a ce kowa yana zaune a wurin shi ba wani tashin hankali ba wasu abubuwa. To yanzu kwa shekarun nan na baya da yake karamci ya shiga nan kasar arziki ya ga baya a nan Turai ma sai zamanto kaman baƙi ana musu an shaha musu kashin kaji da yawa sai mutane kaman masu karsana ayi ɗan siyasa haka sai su ce ai baƙin nan su ne mu muka zo muka amshi abincin ɗan Faransa in ɗan Faransa ba su da aiki ma da mu mun zo ne in ba su da abinci ma da mu mun ci abincin nasu ne to sai zamanto kaman nan zama da ɗan ƙasan nan ya fara ɗan cakule za a ce ya ɗan ja baya kaman daɗin da ake ji na zama tare na da ya ɗan rage
ya ragu sosai ma
saboda su da kansu suna cikin wahala kuma an samu ɗan siyasa da sun ce musu ai baƙin nan su ne suka zo sai zamanto yanzu kaman dai ba yanda ake kallon mu da yanda ake kallon mu yanzu ya sake.
To kenan ha a wurin aiki ma ana samun ire-iren haka kenan.
A wurin aiki ma ana iya samu ire-iren haka kalle.
To ashe kenan ba a samun irin abin da ake samu nan ko ma aka samu a nan Amurka a ce a samu baƙin mutum ya shugabanci wata hukuma ko wata jiha ko ma a ce ya shugabanci ƙasa gaba ɗaya.
Da saura yanzu haka ba ina iya cewa ba shakka a samu kaman mutum ya zama wani babban mutum sosai haka nan kasar Faransa. Kai zuwa gwamnan jiha ma ai gwamnan jiha ba su ke biyu ko guda ne ma ake tsammani duka tsammani guda ne baƙin mutum guda ne ma gwamnan jiha shi ma a duk kasar Faransa tsohon ɗan kamaru ne da ya zama ɗan Faransa duka tsammani shi kaɗai ne gwamnan jiha a nan. In ka ɗauki majalisa ba ka iya samun fiye da kaman cikin deputy 577 ke da kuwa a nan ƙasar Faransa ba ka iya samun 30 wanda ba mutane ne in ba wanda suka zo daga ƙasa kaman Mayotte ba kaman Guyane ko can inda ƙasashen baƙin mutane ne da mutane amma wanda aka zaɓa a nan cikin Faransa bashi mutum 20.
To daga ƙarshe mu rufe wannan hirar ƙadara mutum ya kira ka ya ce maka abba ina so in zo ƙasar Faransa domin neman abin zaman gari wani irin shawara za ka ba shi?
Zan ce mashi ya shirya ni in na ra'ayi ne zai bi wanda ya zama gida ya nemi abin yi ya yi abin yi da kyau saboda can zai yi ci gaba nan da nan nan lalle kamar mutane a can gida na tafi gida na dawo kwanan nan suna zato ya kamata su zo nan ko nan abin ba shi da wahala. To nan in mutum ya zo zaman shi lalle in zai zama aiki sai ya tsarme tsatso sai ya tashi tsaye saboda ba abin ko ba kamar yanda
ake sauki bane
a gida ba sauki bane sai an tashi tsaye sai an tsarme tsatso tukwana a ci nasara in dai yana yiwuwa in na ra'ayi zai bi in yana da hanya gwanda ya zama a gida ya yi abin da yake in ya yi abin da yake yanda ya kamata can zai yi cin nasara da wuri da yake yanzu kwanan nan kamar yanda ka sani mutum da yawa daga nan kasar Turai suna barin kasar Turai su koma Afirka saboda Afirka ita tahi gobe na Afirka zai fi nan Turai albarka.
To ma saurari aka ce laifin daɗi ƙarewa don nan ne mu kawo ƙarshen shirin tattaunawa da baƙon namu Abba Sadiq na asalin jamhuriyar Nijar mazauni birnin Fari. Yanzu amadin shi baƙon namu da Salamu Abu daidai da sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim ke cewa sai wani sati a ji mu da wani sabon baƙo.
Riga da busa shi take riga in ji fulani riga babu busa shi riga babu busa shi dajin Allah lale na rena kiba Muhammadu in me shi ta kasawa na rena kiba Muhammadu in me shi ta kasawa kai bari in rame kai sani bari in rame dai kai
To, madalla, muna fata kuna more wa'annan shirye-shirye da muke cillo muku daga birnin Washington DC a sashen Hausa na muryar Amurka da muke misalin karfe 11:25 na safe ga rayuwanku.
Sakon farko ya fito daga Nasiru Kainuwa Hadeja da Moyo da Altinai Tsoron Gabas da Ahmad Bashir Ringim wanda ke cewa mu da gwamnatin Najeriya sai godiya. Shirin N Power, shirin da dalibai, ba da tallafi ga marasa karfi da sauransu. Ya Allah ka ƙara yiwa shugabanmu jagoranci tare da daga darajar naira. Amin. Sako na biyu kuma ya fito ne daga Maiduguri TY Kanamma da Abubakar Mustafa Kanamma wanda su muke cewa ya Allah ka bamu da wannan zaman lafiya a duk faɗin Najeriya baki ɗaya. Amin. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Ikirarin da gwamnatin Najeriya take yi na kashe zanzurutun kuɗi naira biliyan 6 a kowane wata akan shirin N Power, muri anan karamar hukumar Yusufari a jihar Yobe, ba mu gani a ƙasa ba domin babu matasan da suke cin gajiyar wannan shiri. Sako daga Alhaji Mele Yusufari, jihar Yobe. Sako na gaba na fatan alheri ne ga masu gabatar da shirin a bari ya huce na sashin Hausa na muryar Amurka. Allah ya ƙara muku hazaka. Sako daga mai sauraron ku a kodayaushe, Sani mai lange-lange, ya wuri. Sai kuma sakon Ibrahim Rabilu Tsafi, jihar Zamfara, wanda ce assalamu alaikum muryar Amurka. Da Allah ku bani dama in kira ga ƴan kasuwa su ji tsoron Allah kada su tada farashin kayan masarufi akan zuwan wannan azumi na watan Ramadana. Wanda ji tausayin wani, Allah zai tausaya masa. Gaskiya kamata ƴan majalisunmu na Najeriya su yi tanadi mai tsauri akan masu yi ma ƙananan yara fyaɗe, saboda mu iyayen yara abun lalle yana tada mana hankali sosai. Sako daga Muntar ɗan Ma'azu, baban Khalifa Jikan Kande. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Bashar Kansala mai tukunya bakin kasuwa Dirin Daji, jihar Kebbi, da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, da Alhaji Garba mai ƴan kunne bakin garejin Rijau, wanda suka ce gaskiya matakin da hukumomin ƙasar Uganda suka ɗauka na dakatar da nuna fim ɗin luwaɗi a ƙasar ya yi daidai.
To, a gaishe ka Ibrahim, bari mu da ku wurin nazari ya bamu labarin matakaici.
Ga takaitaccen labaran. Bayan tunanin sililin da ya bayyana cewa akwai yiwuwar shugaban kasa Trump ya buƙaci tsohon daraktan hukumar FBI James Comey da ya ajiye binciken da ake yi wa tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaron kasa Michael Flynn, wani jigon ɗan jam'iyyar Republican mai jagorancin wani kwamitin majalisar dokoki, ya buƙaci hukumar FBI da ta ba da rubutaccen bayanin Comey da abin da ya faru a cikin wannan makon. A wasiƙar da ya rubutawa mai riƙon kujerar daraktan hukumar FBI Andrew McCabe, shugaban kwamitin sanya idanu na aikan ayyukan gwamnati na majalisar wakilan tarayyar Jason Chaffetz, ɗan jam'iyyar Republican, ya buƙaci duk wani abu da ya shafi takaitaccen bayanin sauti da aka ɗauka ko kuma wani saƙo da ya shiga tsakanin Comey da shugaban ƙasa da a bayyana shi ga kwamitin kafin ranar 24 ga watan Mayu. Jaridar New York Times dai ita ta fallasa wannan labari a daren Talata, inda ta ba da rahoton Comey ya rubuta cikakken bayanin tattaunawarsa da shugaban ƙasa bayan Flynn ya sauka daga kan muƙaminsa a watan Fabrairun da ya gabata. Labarin na jaridar Times ya ce rubutun na ɗaya daga cikin shaidu na takarda da Comey ya bari domin nuna cewar buƙatar ta shugaban ƙasa ba a bisa ƙa'ida aka yi ta ba. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ce shugaba Trump bai ba da bayanin sirri ga ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ba a yayin ganawarsu ta satin da ya gabata a Washington. Haka kuma yana da cikakken rubutun tattaunawar da zai iya nuna a matsayin shaida. Putin ya faɗi haka ne a yau Laraba yayin da yake tare da Prime Minister Italy Paolo Gentiloni. Putin ya ce Lavrov bai faɗa masa sirrin da ake tayayatawa ba, kuma zai yi farin cikin ba da bayanin tattaunawar a rubuce.
To, a gaishe ka Malam Nazirin da kokari. Jama'a, abin da ya sauka kenan a wannan lokaci, sai mun dawo muku da dare in Allah ya kamu da ƙarfe 9:30 daren yau kenan, agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 8:30 agogon mutanen Ghana. Kada ku manta, za mu buɗe layukan mu anjima, mu ba ku dama ku yi mana sharhi. Za mu yi misali da abin da ya faru a Zamfara, mu ji sahihancin da kuke bai wa labarin duniyar gizo. A madadin Nazir da Saida da injiniyoyinmu, Aliyu Mustafa, sakwato ne ke cewa sai anjima.